أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yawan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahaliccin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu dimbin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kikkiawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya fi yarda da ita muna fata gare shi Allah ya sake sa mu samu kikkiawar fahimta a cikin wannan addini nashi da kuma jurewa da daurewa a cikin wannan addini da samun nasara a wannan duniya din da kuma samun nasara a ranar gobe lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin in uwan mu musulmi kamar da kuka sani yau mun kawo inda muke son mu kawo muku dalilai game da abin da ya shahi haihuwar Imamul Hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif shin an haihi wannan bawan Allah tsarkake wanda yake daga zuriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ba a haihe shi ba kamar yadda mafi yawan ahli sunna suka ce akai anan kenan horko za mu ga ya muku cewa shi mahaifin Imamul Hujja wato Imam Hassan al-Askari an samu cewa ya rasu shekara tana 260 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan bawa wanda muke son mu yi magana kan shi masoyi na Allah jagora na wannan duniya din a wannan zamani an haihe shi a mashhurin riwaya kenan wanda ta zo bangaren Shi'a shine 255 bayan hijiran manzon Allah kenan ya samu shekara 5 yana tare da mahaifin shi kamar da muka nuna muku cewa wannan bawa an haihe shi tare da cewa su ahlul bait suna cikin matsatsi da tsanani na Banu Abbas waɗannan wanda suka jagoranci musulmi bayan Banu Umayya wanda su ma sun yi ta musguna ma musulmi sun yi ta musguna ma ahlul bait su ma sun kasance suna jira suna nan suna dako suga cewa wai Imam Hassan Askari ya haihu da ko bai haihu ba da zaran sun ji wannan haihuwai to lalle za su nemi duk inda yake saboda zai zama kenan cikon na 12 wanda ake nihi alali wannan ne ba za su yarda da shi ba suna son abu ya tsaya a cikin su jagoranci ya tsaya a cikin su kamar da muka sani duk mutane bayi azzalimai haka suke gurin su kenan to shi yasa wannan haihuwa ta shi ta zamanto cikin wannan irin hali da irin wannan tsanani amma zaka samu cewa ahli sunna kamar da muka ce kamar yanzu zamu kawo muku misali na ɗaya daga cikin malamai nasu wanda ake ce ma Sa'aduddin At-Taftazani ya kasance a cikin littafin shi Sharhul Maqasid fi ilmi al-kalam ya zo da bayanin cewa samsam haihuwar imamu zaman wani abu ne wanda hankali yana nisanta shi kenan abu ne wanda hankali bai karba ya za a ce an haihe shi kuma a ce har yanzu yana raye yana ganin wannan abu wani abu ne wanda za a ce mishi mustahil aqlan amma shi yana iya faruwa kamar da muka nuna muka cikin alqur'ani babu wanda zai nuna cewa bai iya faruwa tunda an samu Allah yana iya rayar da mutane tsawon shekaru yadda mutane suke tsammani wannan ba ummamaki bane wurin Allah amnam hankalinka yana iya kai ta istighrab kai ta mamaki saboda haka nake nan kusan ya zamanto a zo a ba irin su wannan Sa'aduddin Amsa da duk wanda suka yi kama da su bangaren ahlus sunna wanda suna ganin cewa lallai ba a haihi Imamul Hujja ajallahu ta'ala farajahu sharif ba saboda haka nan ɗaya daga cikin dalilan da muke son mu fara kawowa na cewa mahaifin shi wannan imami namu ya nuna cewa lalle ya samu karuwa ta dana miji kuma ga sunan da ya samu shi. Wannan ya faru cikin tarihi. In ka duba cikin littafin Kulaini, saboda ai kuna son mu baka hujja, to ku zo cikin littafin mu. Mu muna da cikin littafin mu wanda shi wannan imamu kun ba ƙarya ake mishi ba, riwaya ingantacciya wadda take nuna cewa daga gare shi ne, ya nuna cewa ya samu karuwa ta ɗa namiji kuma ya samu mai suna Muhammad Mahdi, wanda akwai daga cikin sahabban shi wanda ya yarda da su da suka tambaya ba su amsa, saboda ba kowa yake tambaye shi bai ba shi amsa. Amma Abu Hashim, ɗaya daga cikin manyan sahabbai na shi Imam al-Askari, ya tambaye shi, yake cewa shin wai lalle ne ka samu karuwar ɗa namiji? Sai Imam yake ce mishi a cikin Kulaini, yake ce mishi lalle Allah ya bani karuwa ta ɗa namiji, Allah ya arzuta da ɗa namiji kuma ga yadda na samu shi. Wannan hatta littahi wanda aka yi dan bayani kan da kuma difa'i kan littahin Kulaini, wanda ake ce ma difa anil Kulaini, ya zo da wannan riwaya tafsilan. Kuma wannan ɗaya daga cikin dalilin da muke son mu har kawo muku kenan. Za mu zo da guda-guda mu kawo muku dalilai, ku dai ku zama to masu saurarawa da saurayi na basira. Dalili na biyu, akwai ita wadda ta karbi haihuwar wannan bawa na Allah, an samu shaida daga gare ta. Kuna son hiye da haka nan? An samu shaida daga wadda ta karbi haihuwa, wadda ita wannan kuma ta kasance tana dangantaka da shi wannan imami namu, imamu zaman, a ɓangare har guda uku. Ɓangare na farko, ita ɗiyar imamu ce, ɗiyar imamu Jawad ce, ɗiyar imamu Jawad ce. Sannan ita ‘yar uwar imamu Hadi ce. Sannan ita ‘yar uwa ta ɓangaren uwa uba kenan za a cewa ta mahaifin Imam Zaman, wadda ake cewa ammiyar kenan Imam al-Askari ce. Ita ammiya ce ta Imam al-Askari. Ita ta ba da shaida cewa ta karɓi wannan haihuwa ta wannan bawan Allah ne. Muna iya samu wannan haƙiƙa ɗin idan muka duba cikin littafi na shima wanda muka ce Difa anil Kulaini, ya zo da wannan juz'i na ɗaya, shahi na 171, wanda yake son ya ga wannan haƙiƙa ɗin ta zo ko bata zo ba. Dan nan wurin muna son mu karantar da mutane aƙida ta gaskiya. Kenan wanda yake son ya gani gaskiya muke gani, yana iya koma malata ta wai. In muna son mu kira cewa sunna sun taya akan abu, cikin ina muke kawo littafansu? Cikin ina muke kawo hujjojinmu? Cikin littafansu? In muna son mu ce shi'a ta taya akan kaza, cikin ina muke kawo littafansu? Cikin littafanmu? Na'am, muna iya ƙara kawowa da kuma littafan su ahlus sunna ɗin, don su ƙara tabbatar da cewa abinda shi'a suke gani lalle har cikin littafansu su ahlus sunna akwai shi. Wannan muna yin haka nan. Abin da muke so, kai ɗan uwana ka zamanto mai insafi, ka zamanto mai karantawa cikin littafai kowane. Ka zamanto kana karantawa, kar ka zamanto cikin dan mun sani. Nan zan iya gaya muku wani abu da ya taɓa faruwa da mu. Mun taɓa ɗaukar littafai na musamman, mun kai wata jami'a ta ahlus sunna a cikin ƙasarmu, aka ba su kyauta ta littafai na shi'a wanda suke bayanin wasu haƙa'iƙ wanda akwai su har cikin littafan sunna. Amma mutum ya karanta, saboda in bai karanta ba, su ahlus sunna ba za su gaya maka wannan haƙiƙa ba, ba za su hiddo su gaya maka ita yadda take ba. Dole sai ka duba cikin littafan shi'a, su ne za su gaya maka cewa akwai kaza kaza gashi nan ana samun shi. Aka yi musu littafai ɗin, amma bayan kwana biyu sai muka samu labarin sun ƙone littafan, sun yi gina, sun binne. Maimakon su sanya cikin maktabarsu masu karatu na daga cikin ɗalibai su zo su duba su gani, a'a, alali wani abinda ba za ka samu bangaren shi'a ba, abinda ba za ka taba samu ba. Shi'a su suka san mato suna karanta littattafan sunna kuma suna karanta littattafan shi'a, dan gaskiya ko ina neman ta ake, ko ina neman ta ake, wanda duk gaskiya ta bace mai ya neme ta ko ina, kai ya tsaya lalabanta cikin littattafan sunna kawai. Kamar yadda bangaren shi'a ma wanda yake neman gaskiya bai cewa ya tsaya lalabanta cikin littattafan shi'a kawai, a'a, yana lalabe ne ko ina. Yanzu idan wani abu ya bace maka dan uwana, kana neman shi cikin duhu baka san inda yake ba, za ka tsaya neman shi wuri guda kawai? Ai za ka neme shi ko ina? To haka ne neman gaskiya ya kamata mutum ya nema ko ina, ba kawai ya nema cikin littafai na wasu mutane na cikawa wanda ya yarda su, a'a, in yi haka nan to bai yi adalci cikin neman shi ba. Saboda haka nan muna da dalilai da dama wanda muke son mu kawo. Ɗaya daga cikin mun ce muku wannan mai karɓar haihuwa wanda ake ce ma Hakima, sunanta Hakima, ita ta gaya mamu cewa ta karɓi haihuwar Imam Zaman. Uku, Imam Al-Askari ya haɗa wani biki tsakanin almajiran shi wanda suke yayar da su, kamar da muka ce ya san da ba za su tona asirin haihuwar wannan ta Imam Al-Hujja ba, har sai lokaci yayi wanda zai bayyana, wanda bai isa, wani bai isa ya shahe shi da sharrin shi ba. Ko mu ce ya umarni ɗaya daga cikin sahabban shi wanda ake kira Abu Ja'far Umri, wanda ɗaya daga cikin na'iban shi ne, yace ya zo ya haɗa wani biki, ɗan gajeren biki, wanda za su yi murna saboda haihuwar wannan bawa na Allah. Sai dalili na hudu, wadda shahada ce wadda za mu iya bada ta cewa an ga wannan Imam Zaman ɗin, ma'ana yana da wasu muƙarrabai wanda sun shaida sun gan shi. Bayan wani lokaci kenan wannan Imam ɗin ya bayyana, kuma yana da wasu muƙarrabai har guda hudu wanda ya ayyana ɗaya bayan ɗaya, in wanga ya wuce yana kawo wannan ya ayyana cewa ka ayyana wane ya zamanto jagora, yana zama kenan wasit a tsakanin shi da almajiran shi, wanda an samu tarihi yana nuna cewa in ka duba cikin littafin Kafi shi ma juz'i na ɗaya, in mutum ya duba shahi na 330 an samo daga Abdullahi bin Ja'far Humairi, wanda yake cewa shi wannan Abdullahi bin Ja'far ya kasance yana tare da Abu Amru, wanda shi Abu Amru ɗin ga yana ɗaya daga cikin na'ibai wanda Imamul Hujja ya zaɓa, yana aiko shi yana gaya ma mutane abin da ya kamata, yana gaya ma mutane zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da shi kenan Abdullahi bin Ja'far, da shi wannan Abu Amr, da kuma Ahmad bin Ishaq sun kasance suna zanne suna tattaunawa, a inda shi Ahmad bin Ishaq kenan wannan na ƙarshe yake ma Abdullahi bin Ja'far ishara, ku saurara da kyau, yake ma Abdullahi bin Ja'far ishara cewa ka tambayi wannan na'ibi kenan Abu Amr, wannan na'ibin na Imam Al-Hujja, ka tambaye shi dangane da abin da ya shahi Imam Al-Hujja, ka tambaye shi. A nan ne shi Abdullahi bin Ja'far ɗin da ya gano abin da Ahmad bin Ishaq yake so, sai yake tambaya Abu Amr, wanda yake bi mu daki-daki yana jin yana gane me muke nihi. Kenan mutum ne su uku, da Abdullahi bin Ja'far, da Abu Amr, wanda shi Abu Amr ɗin ga shine na'ibin Imam Al-Hujja, da kuma Ahmad bin Ishaq shine na uku. Shi Ahmad bin Ishaq ɗin ga sai yake kallon wannan Abdullahi bin Ja'far, yana nuna mu cewa ka tambaye mamu wannan Abu Amr dangane da abin da ya shahi Imam Al-Hujja, shin lalle ya gan shi da idanun shi? To ga tambayar ta Abdullahi bin Ja'far, sai ce fa qultu lahu anta ra'aita al-khalafa min ba'di abi Muhammad alayhi salam, shin kaga wannan wanda aka bari bayan Imam Al-Askari, shin ya ga wannan jagora na bayan Imam Al-Askari, shin ya gan shi da idanun shi? Sai yake bashi amsa, sai yake cewa fa qala eh walla, yake cewa lalle ni na gan shi da idanuna na kwayar wannan kan nawa, kamar yadda ku kuke ganin, kuke gani na gani, kuna gani na kuna da shakka, ba ku da shakka ko kadan game da gani na, to haka nan ni ma na ga Imam Al-Hujja ba tare da ina shakkun komai ba. Shi ne yake cewa fa qala eh walla, ورقبته مثل ذا هيك نونا مسو كما يدي كوكي غانين wannan wayan nawa kuki gane wanga kan nawa to haka nan ni ma na ganshi wa auma abiyadihi sai nuni da hannun shi kama yadda muka yi nuni haka wannan ɗaya daga cikin hujjojin da muke ikawa kuma akwai ƙari in Allah ya yarda cikin darasi na gaba zamu zo da su bi idhnillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.